نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ƴan'uwana musulmi maza da mata nan nan da waɗanda suke can duka muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun sake haɗuwa da ku a masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawa Ƙwalewa a nan Bauchi domin ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma da tafsirinsa cikin suratu Yusuf alayhi salam. Yau wunin 18 ga watan Ramadan ta shekara ta 442 bayan hijira, wanda ya dace da 30 ko ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya. Mun yi karatun Alkur'ani a cikin wannan sura har zuwa aya ta 66. Yau in Allah ya yarda za mu karanta aya ta 67 da kuma aya ta 68 da kuma ɗimbin darasin da ke cikinsu. Ina ba ku haƙuri, mun saba a wannan ranar muna amsa tambayoyi ne, to amma saboda dalilai da suka shafi karatun da muka sa a gaba, idan muka ce za mu kaɗe mu yi amsa tambayoyi zai iya shafar tsarinmu na samun dama mu kammala wannan karatun, saboda muna sa rai in Allah ya yarda juma'a mai zuwa za mu rufe wannan karatun. Bayan sallar juma'a kamar yadda muka saba za mu yi karatu na ƙarshe, kuma mu yi dukkan abubuwan da za a yi na addu'o'i da kuma jawabai, saboda ya zama shi ne ƙarshe da rufewa ga wannan karatu in Allah ya so. Abu na biyu shi ne, a yau ɗin muna da matsaloli da yawa a cikin waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda mutane sun fi buƙatar su tayu sama da tambayoyi. Shi ne za mu yi bayani na musamman akan bashin da muka ɗauka tun bara, bayan da muka yi karatu akan al'ain kan bumbaka, muka ce in Allah ya so bana za mu yi bayani akan maita. Haka bana wa cikin wannan karatu insha Allahu za mu yi bayani daidai gwargwadon abin da bincike na ya samar akan maita da cutar maita da kuma yaya maita take, yaya haƙiƙaninta yake a cikin tsarinmu da al'adunmu da kuma matsayin addini a kai. Yanzu dai za mu ji daga cikin Alƙur'ani tun daga faɗin Allah ta'ala, wa qala ya bani بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني الله ما دوك كل سركي يچه النبي يعقوب يچه ده ايانسا يعقوب ايانا لا تدخلوا من باب واحد كركو شيغا تا قوفا دايا ودخلوا من ابواب متفرقه كشيغا تا قوفوفي دبان وما ابني عنكم من الله من شيء ني با زان ايه تري مكو كومي با دغا الله إن الحكم إلا لله با وله كنشي تينا الله عليه توكل غريش لدو غرا وعليه فليتوكل المتوكلون كما غريش يدوك ما سدو غرا يوجب سدو غرا
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم الله يا يندا suka shiga ta inda mahaifinsu ya umarce su ma kana yughni anhum min Allah min shay hakam bai zama zai tsare musu komai ba daga Allah illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha sai dai kawai wata bukata ce a zuciyar yaqubu wanda ya zartar da ita wa innahu ladu ilmin lima allamna Allah ce hakika shi yaqubu masani ne ga abin da muka sanar da shi walakinna aktharan nas la ya'lamun sai dai da yawa cikin mutane ba sa sani a yayin da muka ji cewa mahaifinsu ya yarda da cewa ya ba su dan uwansu Binyamin don su tafi da shi Masar saboda su yi awo tare da shi a wurin Annabi Yusuf alayhi salam ba tare da sun san shi ne Yusufin ba mun ji a karatun jiya cewa da suka je shi ya gane su su ba su gane shi ba mun ji cewa sun koma sun fada wa babansu abin da ya ce da su cewa ko dai su zo da dan uwansu ko kar su kara tinkararsa wajen neman awo mun ji cewa sun rarrashi uban da neman ya yarje musu su sake tafiya da shi mun ji cewa baban ya ja da su cewa ya ba su shi ya amince musu irin amincewar da ya musu a baya mun ji cewa a ƙarshe bayan kai komo da aka yi tsakaninsa da su ya dai yarda ya ba su shi da suka zo tafiya shine nan Allah yake gaya mana wasiyar da babansu ya musu nasihar da ya musu a matsayinsa na uba yara za su fita kuma za a kwashe gaba ɗaya yaran gidan ta yi bai taɓa ganin haka ba tun lokacin da aka tafi da Annabi Yusuf ta yi na yau ya fi masa na zamanin Annabi Yusuf domin lokacin da aka tafi da Annabi Yusuf ta yi akwai Binyamin an bar shi a gida amma yanzu Yusuf baya nan su goma za su fita kuma za su haɗa da Binyamin ɗin zai zama za a bar shi ba kowa don haka a yau wannan damuwar ta yi tafi ɗuma shi sama da damuwar baya da ya yi a kan Yusuf shi ya sa sai ya kira su yake musu nasiha ya ce da su ya bani ya ƴaƴana idan kun je Masar kun ga kuna da yawa kuma kun ga Allah ya ba ku siffa mai kyau ku ƴaƴan annabta ne ga cikan hai'a sannan kuma ga sura mai kyau ga alamar nutsuwa da ladabi sannan kuma dukkanku ƴaƴan gida ɗaya ga shi kuna kama da juna ga shi kuma za ku je kuna da shiga wadda ta saba da irin mutanen garin daga an zanku an ga alamar baki sannan kuma kamar yadda wasu malamai suka ce kulawa irin ta annabawa a kan ƴaƴansu shine dole su ba wa ƴaƴansu shiga mai kyau ta kamala don haka ga alamar kyakkyawan shiga ga kyan sura na halitta ga shi duk kamanninsu ɗaya ƴaƴan gida ɗaya ga su baki wannan zai sa ido ya yawa a kansu sai ce ina jin muku tsoron ido saboda ido yana da aibi ido yana da illarsa ko da ba a samu mutum ya yi niyyar ya far muku a ido domin ya kwace abin da ke hannunku a matsayin ɓarawo ko ɗan fashi ba ana iya samun wanda yake da cuta a ƙwayar idonsa cutar da ake ce evil eye cutar da ake ce al'aini ta iya sa ta yi tasiri ta taɓa ku ni kuma ba na son abin da zai taɓa ku ƴaƴana don haka idan kun je shiga garin Masar Masar tana da ƙofofi daban-daban kar ku shiga ta ƙofa ɗaya domin shigan ku ta ƙofa ɗaya zai sa kowa ya ganku kuna tafiya tare ku yi mahaɗa a iya inda za ku je in kun zo an zo kusa da ƙofar gari a kan hanya ta dole ku tafi tare inda ba jama'a amma kun je cikin jama'a za a shiga gari to ku shiga daga ƙofofi daban-daban waɗannan su kewaya ta can waɗannan su shiga ta nan waɗannan su zagaya sai a samu inda za a haɗu daga baya ku je ku yi buƙatar ku fito ana fahimta wannan wata formula ce ya ba su da za su iya samun wato wata kariya bisa yardar Allah daga cutar mutane da suke da ciwo na hasada ko idon da zai iya gani bai so ya gani ba za ka sai ce musu la tadkhulu min babin wahid kar ku shiga ta kofa daya wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa ay udkhulu misra min abwabin muta'addida ku shiga ta kofa daban-daban sai ce da su wannan da nace muku ma ubuni ankum min Allah min shay wannan wasiyar tawa ba tana nufin wai ita ce za ta kare ku ba, ni ban ita in kare ku ba, Allah ne kaɗai zai iya kare ku. Idan akwai wata musiba da Allah ya nufi za ta same ku, wannan abin da na faɗa ba zai hana ba. Amma idan Allah ya nufi za ta zama sababi da zai iya zama muku kariya, zai yi amfani. Haka ni ba zan hana abin da Allah ya zartar ba, shi ne ma'anar ma'ubu ne an kun minan bahi min shai, ba na nufin cewa wato in ba zan iya amfanar muku da wani abu ba daga wurin Allah, ba zan iya kiyaye muku wata cuta ba, kamar yadda ba zan iya samu muku amfani ba, da cutarwa da amfani duka daga Allah yake. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sannan Allah madaukin sarki ya gama na asirorin da muka karanta a bara, wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bi rahmatihi man yasha. Allah ya ce in Allah ya nufe ka da cuta ba wanda zai iya hana ba, in Allah ya nufe ka da amfani ba wanda zai iya hana ba. Don haka ni ma ubu ne an kun minan Allah min shai, wannan abin da na faɗa ba shi zai kare ku ba, Allah ne zai kare ku. Amma abin da na faɗa ɗin zai iya amfani idan Allah ya sa ya zama sababin da zai kare cutar, amma da cutar da amfanin duk a hannun Allah yake. Jama'a an fahimta? Shi ne ma ubu ne an kun minan Allah min shai. Sannan sai ce ini hukumu illa lillah, ai mal hukumu illa hukumullah, ba wani hukunci sai na Allah. Idan Allah ya hukunta mai kyau, mai kyau din ne zai faru. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ne ahkamul hakimin, kuma shi ne wanda la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab, ba wanda zai iya bin bayan hukuncinsa ya ce a bincika a gani ko akwai daidai ko ba daidai ba. Hukuncin Allah shi ne na ƙarshe, ko ya maka ko bai maka ba dai ba wanda zai iya sanda hukuncin Allah. Ala lakul hukmu wa huwa akramul hasibin. To shi yasa yace inil hukmu illa lillah, ba wani hukunci sai na Allah. Sai ce alaihi tawakkaltu, ni da na gaya muku hakan ga Allah na dogara. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, kuma ga Allah za ku dogara. In kun je kar ku dogara da abin da na gaya muku, ku riƙe shi a matsayin sababi ku bi shawara ta, amma ku dogara ga Allah. Sannan ba ku kaɗai ba, nan gaba ma duk wanda yake so ya dogara ya dogara ga Allah, ba a dogara ga kowa sai ga Allah. In kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, da Allah kadai ake dogara. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, duk wanda yake da imani da Allah kadai zai dogara. Ana fahimta ko? To wannan shine ma'anar alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. Sannan sai Allah madaukakin sarki yace walamma dakalu min haythu amarahum abuhum, da suka je suka biyayya babansu, sai suka yi yadda babansu ya ce da su. Bima'ana dakalu misra min abwabin mutafarriqa, sai suka shiga Masar da suka je suka haɗa kansu, suka ce yanzu mu rabu, wane da wane da wane su shiga tanan, wane da wane da wane su shiga tanan. Kai da yake bako ne baka taɓa zuwa ba, ka bi su wane kuma ka tsaya, ku gane da yadda za a tsara. Haka suka yi tsari, shi ne dakalu min haythu amarahum abuhum, wannan yana nuna maka cewa wato sun bi umarnin babansu yadda ya ce musu. Allah ya ce sun yi hakan, sai dai abin da suka yi nan fa ma kana li kulli anfum min Allah min shay, bi ma'ana biyayya wa babansu ba shi yasa suka zauna lafiya ba. Saboda biyayya wa babansu, dama baban ya ce musu ma ubu ni ankum min Allah min shay, Allah ya sun yanda babansu ya ce, amma Allah ya kare su ba don sun yi biyayya baban ba, sai don saboda Allah dama ya kare za su kira, amma sababin shi ne abin da baban ya ce. Ana fahimta da kyau? Don haka ma kana yughni anhum min Allah min shay, bima'ana ma kana wasiyatu abihim litughni anhum min Allah min shay illa bi qadri Allah azza wa jalla, dama Allah ya kaddara cewa za su samu tsira ta hanyar sababin sun yi amfani da wasiyar babansu. Inda ba su yi amfani da wasiyar babansu ba ta yi su cutu, amma da yake baban ya musu wasiya kuma sun yi biyayya, sai Allah ya sanya kaddarar samun tsiransu shine biyayya wa baban, kenan credit ya koma zuwa gaba, zuwa ga Allah. Dama shi ya zan tun dama ya ce inil hukmu illa lillah, shi ta ce ma kana yughni anhum min Allah min shay, abinda baban yayi ba shi ya tsirar da su ba, walakin Allah azza wa jalla huwa alladhi nafadha al-hukm, shi ya zartar da hukuncin. Yala ce illa hadathan fi nafsi yaquba fadaha, wannan illa din istisna'un ne munqati, bi ma'ana lakinnaha kanat hadathan fi nafsihi fa qadaha, dama yana da wata bukata da yake so ya zartar ya koya wa ɗayansa abin da ya dace sai ya zartar mu kuma sai muka sa abin da ya zartar ya zama sababbin sanadiyar tsiran yara sai zama Allah ne da duk yayi aikin ana fahimta ai kamar yadda Allah ya ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bi ƙasa ka waka sai ɗauka ya waka waka ƙasar sai Allah ya ɗebi garin ƙasar sai ya maida shi tsakuwar da suka shiga cikin idan dunan abokan gaba sai suka makance aka yaƙe su waye jimar annabi ne amma sai Allah ya ce wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama kamar haka ne za ku gane wannan baka yi jifa ba lokacin da kai jifar nan Allah ne ya jifa ku tsaya ku ji da kyau baka yi jifa ba lokacin da kai jifa kenan yayi jifa amma Allah ne ya jifa yana nufi abin da kai a zahiri aikin ka ne amma abin da yake a hakikanin da zai sa aikin ka ya zama yayi amfani aikin Allah ne kuna fahimta wannan shi yake sa zaka ci abinci kuma sai ka ji ka koshi ai kai ka ci abincin kai ka ciyar da kanka amma Allah ne ya ciyar da kai me yasa saboda wani ya ci abincin amma bai koshi ba ka sha magani kuma sai ka warke kenan kai ka yi medication wa kanka ka bi hanya kuma ka warke amma Allah ne ya warkar da kai saboda wani ya sha magani kuma cutar sai ta karu ana ganewa to shine nan da yake ce masu da Allah yake cewa wannan abun da ya zartar ba shi ya amfanar da su domin Allah ba amma dai ya zartar din saboda ya nuna cewa in a musulunci ana so ka zartar duk abin da yake zuciyarka mai kyau ka zartar da shi Allah kuma sai ya amfani da abin da kai sai ya zartar domin mu ba ma sa abubuwa su faru Allah ne ke tabbatar su faru ana fahimta ko Allah yana iya juya abin da ya saba sunnar sa kauniya tana faruwa sai ya sa ba za ta faru ba kamar yadda aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta kuma bai mutu ba kamar yadda annabi Yunus ya fada a cikin kifi fi zulumatin sana ga duhun ruwa ga duhun dare ga duhun cikin kifi ba oxygen ba komi amma haka ya rayu a ciki Allah ya ce inda na koma da zai zauna a ciki ila yau mu yi ba so ba zai mutu ba har ranar sake kiyama ashe iskar da muke shaka ta oxygen muna shaka don mu rayu amma rayuwar tana hannun Allah ne koda ka shaki oxygen din ta yi ka shaka kuma ka mutu yayi wani kuma bai shaki oxygen din ba kuma ya rayu ana fahimta to shi yasa yace bukata ce a zuciyar Annabi Yusuf ya zartar da ita wa innahu la bi ilmi lima allamna Allah yace Annabi Yaqub yana da wani ilmi na musamman wanda muka bashi don haka duk abin da ya karka zarge shi da cewa ya zai ce haka kuma ya zai ce kuma kun je ku yi kaza ya ba zai ce ku yi addu'a kawai ba a'a Allah yace yana da ilmi wannan abu akwai hikima a ciki wa innahu la bi ilmi lima allamna walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane su ba sa sani wannan yana nufin cewa aksarin mutane su ne jahilai a duniya mafi yawan mutane duk kokarin da zaka yi a duniya akan ka sa kowa ya zama mai ilimi ba zai gushe ba sai ya zama mafi yawa su ne marasa ilimi to sai dai wani irin ilimin ake nufi tana iya yiwa ya zama a wata kasar wani ya ce ai akwai 100% literacy ai akwai 99% literacy ai akwai kaza gashi kuma an ce walakin da aktharan nas la ya'lamun al-ilmu qala Allah qala rasulullah ilmi shine sanin Allah duk yawan ilimin mutum in bai san Allah ba jahili ne bai san komai ba wallahi saboda duk ilimin ka da duniya idan baka san me yasa ka zo duniya ba ai kai jahili ne ka shigo ka san nan amma baka san me ya kawo ka nan ba akwai wanda yake jahili duk wanda bai san wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ba wallahi yana cikin wanda yake kowa jahilci a duniya to amma da waɗanda suka san Allah da manufar zuwa rayuwa da waɗanda ba san haka ba zuwa suka fi yawa to wannan haka za a tsare kuma har duniya ta nade don Allah ne ya faɗa can za mu ji wa ma aktharun nasi walau arasta bil mu'minin duk yanda za ka yi ba yadda za a yi mafi yawa su zama su ne masu imani duk ƙoƙarinka mafi yawa su ne marasa imani to ko rashin sani shi yake dawo rashin imani Allah ya sa mu gane muna yin kyakkyawan maraba ga malaminmu Profesa Salisu Shehu ɗaya daga cikin dattijai kuma jagorori na wannan al'umma tamu masu albarka Allah Ubangiji ya ƙara masa albarka yanzu mun gama fassara waɗannan ayoyi daidai gwargwado za mu yi amfani da wannan dama yanzu kuma wajen jin fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi kafin mu je jigon darasin abu na farko da Allah ya ce mana wa qala ya baniya yace da su ya ƙaƙa na kuna jin irin magana da yake musu magana ta kauna ya ƙaƙa na ashe uba baka taba raba shi da son ɗanta ko da ɗan yayi kuskure duk bakin cikin da annabi Yakub ya shiga waya za masa wanda yafi kauna a duniya waya raba shi da shi duk halin da ya shiga cikin bas innama ashku bathi wa huzni ila Allah waya jawo masa ya'yansa amma duk da haka yana ce ya bani da ya'yana saboda so na ya'ya jibilli ne dan adam yana da kauna guda biyu akwai al-hubbul jibilli akwai al-hubbul muktada al-hubbul jibilli shine son da ake wa iyaye da ya'ya duk sun maka laifi amma dai sai ka ji a ranka duk yanda kanka ya lalace wata rana sai ka ji dai kana son ka kuma kana son a ce da dai yake yin ana fahimta to ballantana kuma wanda ya zama nagari don haka ɗabi'a ce duk da haka amma yana baya son su je su mutu ya bani ya lati da kulumin babin waɗe ko da kulumin abuwa bin mota farnuka wani zai ce waɗannan yara shi har yanzu ya kwalla faransa a kan su ɗabi'a ce ta ɗan adam zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i sayyid wal banin Allah ce haka ɗan adam ne fa'ida ta biyu ita ce da Allah yake ya da Allah yake yace da su ya bani ya la tadkhulu min babin wahid ya ƴaƴa na kar ku shiga ta kofa daya wannan yana nuna mana muhimmancin nasihar uba ga ƴaƴanka akan duk abin da zai cutar da su ya rika nuna musu sabaun zai cutar da su a rayuwa ko zai cutar da su a addini wannan abin da ya ba su akwai koyarwa ta addini akwai koyarwa ta rayuwa to ana so uba ya zama shine babban malamin ɗansa na farko da zai rinka gaya masa menene sawa'un ɗan zai karɓa ko ba zai karɓa ba kai ka sauke nauyinka akan addini Allah ce ku anfusakum wa ahlikum nara ana fahimta ko akan rayuwa kuma kowa da ya zama uba yana so a ce ɗansa ya samu alherin da ya samu ya mafi shi duk dukiyarka kana so ɗanka ya samu ya fi ka duk mulkin ka kana so ɗanka ya samu ya fika don haka sai da nasiha da koyar da shi da sa shi akan hanya kafin ya iya samun cimma burinsa kar ka bar ɗanka ya zama a wurin malamai kaɗai yake koyo yana daga cikin kuskuren mutane ka tura shi islamiya ka tura shi makarantar boko a can a koya masa neman duniya a nan a koya masa neman lahira amma kai ba ruwanka to in yaronka ya zo gida ya rinka ji cewa babansa shi ne farkon malaminsa a wurin babana na koyi yadda ake sadaka a wurin babana na koyi yadda ake zuwa zumunci a wurin babana na koyi yadda ashe abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau kar ya zama a wurin malami kadai yake ji in ya tashi kin da malamansa ba babansa ba dole sai kana da ilimi ba kuma yin nasiha akan salin duniya da kuma yadda mutum zai yi mai kyau shi yasa yake musu nasiha ya baniya la tadkhulu min babin wahid fa'ida ta uku ita ce yana da kyau mutum ya rinka gujewa duk wurin da akwai tsoro ko akwai barazana ga cutarwar rayuwarsa wannan abin da annabi Yusuf ya yi illa hajatan fi nafsi yaquba qazaha da kuma kar ku shiga ta kofa daya yana so ya kare musu cuta ne ana so dan adam duk abin da ka san zai fitar da kai kar ka je wurin kai kokari ka kauce idan kana cikin tafiya akan hanya sai ka ji an ce akwai tsoron ana fashi ba motoci za ta ce ai takin kai ma kai kuna mai inda da kyau karka ce za ka yi kukan kura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai ka shiga ba a irin wannan ai addu'a kan ya koya musu amma yake kar ku shiga ta kofa daya don haka duk inda ka san mautsin ne na kau to karka kai kanka kuma duk wurin da yake da hadari gare ka ko ga wani ka yi kokari ka nuna masa don saboda a kauce masa ba a tsokanar kaddarar Allah daga baya sai ta faru kace kaddara ne dama wallahi tsautsayi ne a'a karka je wurin in tsautsayi ya zo ya same ka wannan kowa ya san tsautsayi ya same ka amma kai ka kai kanka wurin tsautsayi to wannan Allah yana iya kama ka da laifin kai ne ka kai kanka fa'ida ta gaba ita ce kaucewa wurin da ake tsoron wani abu zai faru duk da bai faru ba ka ga baka san gaibi ba baya nufin baka tawakkali ga Allah kuma baya kore imaninka da kaddara wani zai ce to ai na dogara ga Allah ai ni ba ruwana ai na dogara ga Allah wani bawan Allah yana wani fili wanda ba wanda ya taba gina filin ne aka ce nan filin ana jin cewa na aljannu ne baka karkai gini ya ce shi ai ya dogara ga Allah ai ba wanda ya yi abu sai Allah bai tsaya ɗauki mataki bai gina in ya gina ya zai samu an rusa cikin dare yayi haka yayi haka daga baya dai da aka ga mutane sai suka bar shi yayi haka ranar da ya shiga da shi da iyalansa a ranar gaba ɗayan su da suka shiga dare ba aka ji kura ta ihu kuma kofa ta rufe ba wanda zai iya buɗewa haka dukkan su suka mutu irin waɗannan abubuwa da zaka rika ji mutane suna faɗa ko sawa'un gaskiya ko ba gaskiya ba ka ɗauki matakin guje mata in akwai abin tsoro karka ce wai ka dogara ga Allah zalla a'a ka dogara ga Allah sannan sai ka ɗauki mataki ana fahimta mutane da yawa da wautarsu suna ɗaukawa dogaro ga Allah ne ka je ka shiga wurin haɗari kuma in ka ƙi yin hakan kamar ka saba wa imani da ƙaddara ne ba haka ba ne ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ya kamata uba ya zama yana koya wa ƴaƴansa duk abin da zai iya sa wato cutar aini kar ta same su irin yadda annabi Yaqub ya yi nasa a nan iya abin da Allah ya gaya mana ke to amma akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana ga abin da ga hanyoyin da ake maganin cutar kambun baka wa yara yana cikin darasin da muka yi bara in ba ku manta ba dangane da al'aini mun yi bayani mai tsayi akan cutar da kuma yadda ake magance ta a matsayin rigakafi don kar ta faru da kuma in bayan ta faru yaya ake yi to ɗaya daga cikin rigakafinta shine azkar na safe da na yamma musamman in yara ne mutum ya tsora kan ya tsora hannunsa akan ƴaƴansa mazansu da matansu ko uwa ta yi a ce u'iduka idan namiji ne u'iduki idan mace ce idan suna da yawa u'idukum in su biyu ne u'idukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake wa jikokinsa al-hasan da husayn saboda neman maganin kambun baka manzon Allah bai dogara ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine farkon bai dogara ga Allah amma duk da dogara ka ga Allah zaka yi addu'a ka nemi kariya don haka ka hada da abin da annabi Yaqub ya koya mana na azahiri kar a shiga cikin wurin hadari ka hada kuma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ayi addu'ar rigakafi fa'ida ta gaba ita ce ashe hanyar da ake nema ce nan ta shari'a don a samu maganin kambun baka amma hanyar da bata dace da shari'a ba kamar daula layu kamar daura guru da yin amfani da yan bori duk wannan wallahi baya magani komi cuta ce a kanka cuta ce a kan wanda ka daurawa kuma bala'i ne a tashin kiyama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya daura laya da duk wanda ya daura guru ya ce to kar Allah ya cika masa burin sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya daura laya a gaya masa cewa ba ruwan manzon Allah da shi don annabi ya gaya wa ruwanke ya ce la'alla al-hayata tatulu bi ya ce ina gani kamar za ka yi tsawon kwana duk garin da ka je ka samu mutane fa akhbirinna ka sanar da su in ji ni cewa mutum uku ba ni ba su anna man ta'allaqa tamimatan duk wanda ya daura laya yace to ka gaya masa fa inna muhammadan bari'un minhu ba shi ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam to aka kuyi a hidin ku mutanen kauye da mutanen birni akan daura laya ba amfanin da zai mu kuma yace man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu duk wanda ya daura laya kar Allah ya cika masa burin sa to aka baya amfani ba zai amfani komai ba tunda annabi ya ce kar ya cika buri don ba zai cika ba fa'ida ta gaba ita ce ashe al'ayni gaskiya ne wannan kuma mun yi bayani akan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya faɗa hadisi ne ingantacce gangare a cikin Bukhari da Muslim al'ayni haq yake kambun baka gaskiya ne don ka kanne ta kambun baka kare ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lalle kambun baka gaskiya ne mun yi kuma bayani akan me kambun baka wata cuta ce a idan mutane wanda galibi hasada ke jawo ta amma ana samun wadanda suke gado wanda kuma ba san suna da shi ba mu ce yana nema da yaji wancan karatun ba lokacin mai tsawa ba ne fa'ida ta gaba ita ce ni'imomin da Allah ya yi maka ka riƙa ɓoye su ya fi maka akan ka riƙa bayyana su musamman irin waɗanda ake iya hasada a kansu Allah yana so a nuna ni'ima wa an ba bi ni'imati rabbika fa haddi amma ka nuna wa wanda zai maka kyakkyawar fata amma duk wanda ka san in ka faɗa zai ji ƙyashi zai ji haushi kawai sai ka ce ku gani in hutu bi gaizikum a'a ba a haka shi yasa ya ce musu kar ku yi abin da zai sa mutane su gani saboda za su iya cutar da ku da idonsu ana fahimta shi yasa muke jan hankalin mutane ka samu wani abun ka na alkhairi na arziki ka ga yawa mutanen da suke son ka wanda za su fadi alkhairi amma ba wa kowa da kowa ba don wani in ya gani zai fika shi zai ji hasada wannan abun yana iya tasiri akan abun da ka samu ana fahimta ko shi yasa na ja muku kunne akan in za ku yi aure ku zo ku yi pre-wedding pictures da kai da matar ta ji ta shafa wasu abubuwa an daddabari fuskarta an zo an manna ka da kai da ita an sa kun yi haka ga tsiraici wani in ya gani kalmar da zai faɗa tana iya tasiri a kanka a yanzu ko a gaba ba kowa da iya gani zai faɗi alheri ba ko da ma a ce ta yi sutura mai kyau to ballantana abubuwan da yake ciki da yawa waɗanda suka saba ga shari'a don haka ka rinka kiyayewa ba kowane abu ne don abin farin ciki za ka gaya wa kowa a'a ka gaya wa wanda zai faɗi alheri fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce walamma dakalu min haythu amarahum abuhu nan za mu fahimci abubuwa guda hudu ma kana yi guri anhum min Allah min shay'in illa hadatha fi nafsi yaquba qadaha na farko sun yi biyayya baban su sun shiga ta yanda baban yake don ya ce dakalu min haythu amarahum abuhu na biyu mun fahimci cewa ashe ya kamata a rinka daukan mataki na kariya kafin abu ya faru ba sai ya faru a yi kokarin magance shi ba na uku mun fahimci cewa da suka yi hakan sun tsira ba abin da ya same su na hudu mun fahimci cewa dukkan wannan abun nasararsa gwargwadon kaddarar Allah sai ta yace ma'uni an ku minan lahi shi fa'ida ta gaba ita ce da Allah yace hajata illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha annabi yaqub ya cika abin da yake ranka duk abin da yake ranka kai ma ka cika inda ya halalla akwai wanda yake da wani buri mai kyau amma sai ta jan kafa da riba a'a idan ka na fi nafsika hajatu faqadha ana ganewa in akwai wani abin da kake so ka cimma a rayuwa to kai kokari kuma ka cimma din kar kai kasa a gwiwa Allah zai taimake ka akai annabi yaqub da yake yana da confidence ya dora yaran sa su yi haka an ci nasara ko ba a ci ba to galibi Allah yana dora yana Allah ka kaddarar sa ga confidence din dan adam in ka ji cewa I believe I can do it to duni amma ka ji a ranka cewa Allah ne zai yi to Allah zai taimake ka wannan shine abin da turawa da yawa suka fi mu shine confidence akan za su yi kaza mutum ya sa abu a gaba ya dani kuma sai ya cimma nasara shine ma bai yi imani da Allah ba Allah ya baki dama balle kai da kai imani da Allah ana fahimta wani ya tambari fa sai ya zo zai mutu sai ya ce da wallahi ina so in yi abu kaza gashi bai sai ya yi wasiya to da me yasa baka yi ba ana fahimta da kyau za ka duk abin da ka ji a ranka in dai mai kyau ne ka samu kai fa'ida ta gaba ita ce lalle annabi yaqub yana da ilimi don Allah da kansa ne yake yana da ilimi duk wanda Allah ya ce yana da ilimi lalle yana da ilimi wa innahu la bi ilmin lima allamna kuma da Allah ya ce lima allamna wannan ya nuna ashe Allah yana iya keɓe waɗansu mutane da ilimi na musamman wanda bai ba wasu ba can gaba za mu ji wa kauka kulli bi ilmin alim baka in mutum yana da ilimi ka samu ka ci moriyar ilimin kuma ka mata biyayya ka bar da ƴaƴansa suka masa kuma suka ci nasara in dai ilimi ya baka shawara in dai ka san ya fi ka sani ka yi ka dogara ga Allah in Allah ya zaka ci nasara fa'ida ta gaba ita ce biyayya wa iyaye galibi yakan zo da albarka ko da kuskure ne abinda annabi yaqub ya dora ƴaƴansa su yi sun yi sun dogara ga Allah sai aka ci nasara kai ma in babanka yace ayi kaza in dai ba sakon Allah bane ko da a tunaninka ba haka ya kamata ba kai yanda babanka yace Allah zai kawo albarka a ciki in sakon Allah ne shine falasam a walaka amma in ba sako bane kana son wata zaka aura sai babanka yace ba ita zaka aura ba kamar ta ka auri wanci kaga ai ya halatta ka je ka aure ta duk da babanka baya so amma ya kamata ya halatta da banku ya kamata kuma da ba za ka sai ka bi yanda babanka yake saboda haka yana iya sa Allah ya sa albarka wancan da kake so din sai ga ka zo kana ta danda na sani fa'ida ta karshe ta 15 ita ce wannan abin da ya faru da annabi yaqub yake tsora ta wa ƴaƴansa kar ya same su shi shine maita da a yanzu mutane suke jin tsoron kar bayi su kama ƴaƴansu ko kuma shi da bambaita da na farko me ake nufi da maita a iya bincike na akwai abubuwa guda su kuma su kama da juna gwargwadon al'adar mutane da tasirin addini ko al'adar su gwargwadon yadda suka ɗauki wannan abu akwai abin da yake komai faɗi shine al'ain shine da turanci ake ce evil eye shine da hausa ake ce kambun baka wannan akwai shi a kowace al'ada akwai shi kuma a kowace addini kun ji da akwai na biyu wanda shi kuma larabawa ne suka fi sanin sa da suda wato abin nan dukkan waɗanda suke da yarda da shi da tasirin sa sun yarda da shi cike har da turawa a yanzu shine sihir witchcraft shine tsafi sai abu na uku wanda shi turawa ne zalla suka san shi larabawa ba su san shi ba su suna sa shi a cikin babin sihir ne shine cultism an gane ko wannan babu shi a wurin larabawa ba su san shi ba su suna sa shi ko dai ya zama cikin babin al'ayni ko kuma ya zama cikin babin asiri amma wani abu shi cultism a cewa ne cultism ne su ba san shi ba sai kuma abinda hausawa ne zalla suka san shi shine maika kun ji su a jere bayani akan al'ayni mun gama a baya bayani akan asihir mun gama a cikin suratul baqara yu'allimuna an-nasa as-sihr yanzu bayanin mu zai kare ne akan cultism da kuma maita a al'adar bahaushe saboda yin saboda kokarin samun amsa gamsasshiya akan wannan abu da ake cewa maita da kuma yadda amfanin ta yake amfanin sanin ta da kuma hadarin da take da shi a cikin mu yasa nabi uku wajen bincike daga bangarori da dama na waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan sanin wannan harka na yi bincike a wurin malaman da suka san gargajiyar bahaushe na yi bincike a wurin likitoci na zamani na yi bincike a wurin malaman addini waɗanda suka san harka irin ta aljannu da kuma al'ayn na kuma yi bincike a kan al'alai waɗanda ake samu su shari'o'i irin wannan don haka na yi interview da Professor Aliyu Bunza wanda kwararre ne a tashin Hausa da kuma al'adun Bahaushe na Jami'ar Usman Danko Diyo ta Sokoto. A wajen likitoci na yi interview da Dr. Muhammad Dauda kwararren likita a bangaren family medicine na asibitin koyarwa na wannan jami'a tare da Dr. Abubakar Baguda na asibitin kwararru na koyarwa na jami'a na Aminu Kano Teaching Hospital wanda shi consultant psychiatrist ne sannan kuma na tattauna a bangaren malaman addini musamman kuma malaman sunna waɗanda suka san wato jinya ta harkar aljanu da kuma cutar aini malam Muhammad Musa Abdullahi da aka sani da malam Damuna bawan Allah ne wanda nake masa kyakkyawan zato yana da kokari akan bangaren jinya ta irin wannan na interview da shi akan ko yayi jinyar mutane masu cutar maita da kuma wanda za a kawo a ce maye ya kama shi na samu bayanai masu yawa a wurinsa sannan kuma na interview da al'alai waɗanda ake kawo musu shari'a a ce wane maye ne ko wane gashi nan maye ne ya kama shi na samu tattaunawa da ɗaya daga cikin abokaina wanda ya yi shari'o'i irin wannan malam Abubakar Musa Diyade wanda shi ma ya bani labari akan al'alanci na shari'a da ya yi akan irin wannan wanda ban samu damar interview da su ba su ne mayu da kansu ban samu damar tattaunawa da kowane maye ba don haka abinda zan faɗa ta yi maye ya ji zai yarda ba amma duk wanda ba maye ba ya kamata ya yarda da abinda zan faɗa daga farko a ɓangaren gargajiyar bahaushe na samu cewa akwai ra'ayoyi guda biyu mabambanta akwai waɗanda suka yarda akwai maita akwai waɗanda ba su yarda akwai maita ba cikin waɗanda suka yarda akwai maita kuma akwai mayu kuma suna kama mutane kuma suna tasiri a ɓoye akwai waɗansu ƙwararru da suke da su ma ƙwarewa a ɓangaren sashen Hausa da adabinsa da kuma al'adunsa kamar Babakin Possible na Kano da suka yi rubutu a kai waɗannan a ɓangaren su sun yarda da cewa akwai maita na farko sun ce ijma'i ne na bahaushe na al'adar bahaushe dukkan sun yarda cewa akwai mayu don haka ba za ka zo ko ka ce babu ba sannan na biyu sun yarda da cewa yana faruwa saboda za a ce wane maye ya kama shi a ce wane ya tsallaka kuma a ga ya warke sannan aka ga mutum yana da cutar da za a kai shi asibiti a yi ta magani a ga bai warke ba sannan aka ce mutum yana mafarkin wane ta ganin sa wani ma yake yana mafarki sai ga duk unguwa ana ta mafarkin wani ya dauki wuka wani yana shan jini wani yana kaza in ba gaskiya ba taya za a yi a samu duk waɗannan mutanen a ce ƙarya suke yi wani ya nuna bai ta gaskiya ce kun ji bai tsar bangaren farko bangaren na biyu shine waɗanda suka ce ƙarya ne shi Profesa Aliyu Gumbe ya ce ƙarya ne ba mai ya ce duk wannan abin maganganu ne na mutane ijma'in nan da kake gani idan labari ya fara da kaɗan da kaɗan daga hiya sai ta yaduwa a al'adance sai mutum ya tashi ji an tilasta shi ya yarda a makarya ce dalilan da za mu sa ka gane haka shine na farko shine su kansu waɗanda ake ce musu wato mayukin nan ana iya samu kuma suna cutuwa ta yadda in aka tuna wani aka ce mayu za ga mutane sun je za a yi ta jifansa ko a yi ta dukansa akan za a kashe shi me yasa ba zai kama su ba waɗanda za su kashe shi ko tun da shi mayu ne ya yi amfani da wannan supernatural power da yake da shi a koyi mana ya hana su su kashe shi mutane nawa aka kashe mayu ana fahimta yake abin da yake ƙara tabbatar maka da wannan shine cewa ba a samun mayu sai waɗansu irin mutane na musamman da aka rena ko wani tsoho ko wani dama wani irin kamanni haka dama ya kamata a ce abin tsoro-tsoro ne daga wani ya ganci a mamarki sai wani ma ya ce sai mutane yarda su da shi sai ke ta yaduwa sai a ta yadawa amma ba za ka samu mutum babban mai kuɗi ko babban malami ko babban masaraki a ce shi ma ne bane me yasa ba a samu a cikin sannan me yasa aka fi samu a cikin ƙauyuka a babban birni da za ka ga an ce wani ma ne ko wani gudun misawa a ƙauye kuma dama Allah ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya alamu su da ma anzala Allah sannan kuma da dalilai da yawa da yake nuna cewa wani lokaci akan kalubalance su shi kansa ya ce mu yake a nuna masa wani mai sai aka nuna masa aka ce masa akwai wani ya shahara a san baita sai ya same shi ya ce dan Allah ka cutar da ni ka kama kurwata ya kuma kira shi mu'amala ya ce ka zo mu yi a gaban mutane ka kama ni ya kiya bayyana shi yasa duk wanda yake da imani da zai kalubalanci wani maye ya ce masa ni in ka isa ka kama ni za ga ba zai iya ba kuma ba zai taɓa shi ba to tunda suna gazawa a haka ashe ƙarya ne ana fahimta ko wannan shi ne ra'ayoyi guda biyu ban zo conclusion ba balle in ga muku nawa ra'ayin bari mu je kan likitoci kun likitoci ne kuka ce akan maita suka ce ba su san su ba amma dai ana kawo su mutane a ce maye ne ko a ce wani maita ta kama shi amma a likitance a ce akwai wata cuta da aka santa sunanta maita babu ita amma suka ce akwai cututtukan da suke faruwa in suka binciki mutum da aka ce maye ne ko maita ta kama shi sai samu ya kamu da wata cuta wadda a zahirinta an sani ana mata allura a warki ana iya samu daga cikin organic illness ana iya samu daga cikin mental illness daga cikin organic illness kamar ciwon typhoid ana samu mutum ya kamu da zazzabi mai tsanani ya yi ta surutai ko ya ta gane-gane duk abin da ya taba gani ya ga yana jin tsoro sai ya gani sai ya ce ya ga abu kaza ko ya ga wani da wuka ko ya ga abu kaza abin tsoro yana razanin sa sai a rinka ce wani ne ya kama shi ana fahimta amma inda za su je su ɗora masa ruwa su masa allura a bashi abinci ya ci ya murmure sai ka ga ya tashi kuma sai ya daina ganin wancan yanzu likita yake gani ana samu haka ko ba a samu irin abin da wancan yaron ya riƙa kuka yana faɗa wani yaron shi ma ya ji shi ma in yayin zazzabi sai ya faɗi wancan sai a yi ta faɗan mutum ɗaya wannan yardar sai ta sa a ce wani ma yi ana fahimta ko sannan suka ce abu ɗaya daga cikin abin da ke jawo wannan shine ana samun canji a cikin hormones ƙwayoyin halitta da suke nuna girman mutum da bunƙasarsa suna iya tasiri idan suka yi yawa ko suka yi rambatsatsau ko ba su yi daidai da system ɗin jikin ɗan adam ba yana iya sa ya taɓa ƙwaƙwalwarsa sai mutum ya riƙa shirme ko ya riƙa gane-gane ko a samu mutum ya zo yana da wasu abubuwa na fasikitarin delusion wanda haka kawai sai ya rinka cici kamar shi a sama yake ko ya rinka jishi yana shiga rami ko ya rinka ganin mutum ya zama mutum biyu ko ya rinka ganin mutum ɗaya mai kai biyu ko ya rinka ji kamar ya yi kisa ko ya rinka ji kamar ya yi kaza irin waɗannan abubuwan da suka yi nisa har su zama cutar depression da muka yi bayani a kai kwanakin baya duk yana daga cikin abin da za a iya jinjinawa a ce mayu suka kama shi ko shi mayu kuma daga ba a yi sai a samu cuta ce daga cikin cututtuka na psychiatric disorder. Ana fahimta? Da kuma abubuwa da yawa cutar farfadiya tana iya taɓa ƙwaƙwalwa da za ta sa mutum ya haka. Cutar bipolar tana iya sa haka. Da dai dalilai na waɗanda a binciken likitoci yakan iya sa a gane wani yana da wata matsala da ta shafi mental disorder sai ya iya sa a jinjina shi da wannan. Duk da cewa suka ce mutanen da suke yarda da cewa akwai wani abu a al'adance maita suna da wani abin da suke musu na counseling saboda ɗan adam a wajen magani yawanci abin da ya yarda da shi in ka ga masa yana taimaka wajen sa shi ya warke. Shi yasa suka ce suna da sashi da ake ce masa abin nan suna ce masa cultural psychiatry wanda duk wanda saboda al'ada ko dalili na addini in wanda za a ce ya shiga salwa ko a ce jazaba ta kama shi aka kawo musu irinsa wanda shi da sunan addini yake yi don akwai malamai masu wa'azi da waɗansu ke jin su a matsayin malamai ne su ba sani ba suna zuwa suna karɓar maganin mahaukata amma mutane za su yi ta bin sa saboda a jin mutane wannan abin da yake faɗar kamar wani wahayi ne na ilhama alhali wani ɓangare ne na cutar hauka. Akwai babban malami da ya shahara da faɗan maganganu irin na hauka wallahi wannan mutum mahaukaci ne mutane ne ko ba su gane ba ai ba sai ka kama suna ba kai ma ka gane wani kuma. To irin su suna zuwa wurin su sai a ware musu wani wuri na musamman da za a je ana counseling din su sai a ba su ƙwayoyi su sha lokacin da abun ya dan tashi yayi sama yayi high to in ya zo bayan sallan magriba sai ta fade fade ya zagi kowa ya ta mutuncin kowa cikin har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in yaje kuma aka bashi magani sai kwanta ta bacci. To wannan ma wata cuta ce daga cikin cututtukan da suke ba su kulawa ta irin yadda mutum yake tsammani in an ce malamin sai a kai shi wurin da za a counseling ɗinsa a kan malanta in an ce maye ne sai a kai shi a yi counseling ɗinsa a kan ɓangaren maitar amma asalin maganin da ake ba shi na mahaukata ne kun fahimta? Za ka su a gani wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin hauka da taɓin hankali wanda cuta ta zahiri ke iya jawowa ko kuma cuta ta ƙwaƙwalwa ke iya jawowa. Ina fata mun fahimta wanda shi ne a taƙaice abinda na fahimta daga likitoci. Sai kuma abinda na gane daga malamai na addini kamar wannan bawan Allah da na yi hira da shi ya ba ni misalai da yawa na abin mamaki na mutanen da ake kawo masa jinya. Abinda na fahimta a wajen ɓangaren malaman addini shi ne maita da muke magana a kanta akwai kashi uku. Kashi na farko shi ne ciwon al'aini ne mutum yake da shi sai a ce maye ne alhali ta yi shi ma bai san yana da ciwon ba ciwon al'aini kuma mun yi bayani a kansa mutum yana ne bayan ya saurara ya ji a baya shi ne cutar kambun baka manzon Allah ya ce wannan gaskiya ne wata cuta ce da take samun mutum sai idonsa sai shedanu su rinka amfani da hanyar ƙarfin idon sai su rinka sa wani abu ya canza daga yadda ɗabi'a ta al'ada ta ɗan adam za ta faru kamar ya ganka ya ji ya tsane ka yana so ka mutu sai ka mutu ya ganka ya ji yana so ya ganka kana birgima a ƙasa sai ka faɗi sai ka fara birgima ya ganka da mota ya ji yana so ka yi accident sai ka yi accident ya ganka da gidan sabo yana so a ce gidan ya rushe sai ya rushe wannan shine al'aini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gaskiya ne. In kuka saurari wancan karatun za ku ji na ba da misalai da yawa a cikin Larabawa na irin wannan abin da yake faruwa wanda mutane suke haka Malam Bin Baz ma Allah ya ji kansa da gafara ya ba da labaran waɗansu da aka kawo masa da irin wannan case ɗin ya ga wani gida mai kyau ya ga gidan kawai ya ce ka wannan gida mai kyau har wani zai gina gida kawai zai gina ya yi cracking a lokacin pa ya tsage shikenan ba za a iya zama a ciki ba ana jin tsoro sai dai ya sake gina wani. Na biyu shi ne akwai astigmatism shi ne wanda yawanci yake zama cultism shi ma ana iya dingina shi da mayu shi wannan sihiri ne na zamani ko kuma irin na gargajiya na da wanda mutum zai je ya shigar da kansa da kansa ƙungiya ce ta 'yan asiri waɗanda suke yin sihiri kuma suna amfani da aljanu ne kowa ya san kuma yadda aljanu suke a wajen sihiri. Ana fahimta? Ana samun da yawa a cikin makarantu ana samu a cikin ƙungiyoyi na matasa ana samu kuma daga cikin tsofi yawanci a gargajiyance ya fi yawa a kudanci amma ana samun sa a arewacinmu na nan. Irin waɗannan sukan shiga ne da kansu amma ta sanadiya shi wani zai shiga ne saboda an sa shi ne aka shigar da shi wani kuma shi da kansa zai je saya don yana so saboda ya dauki fanta akan wani da ya mata ko saboda yana son kudi neman abin duniya ko saboda dai dalilai da yawa waɗanda ba lokaci wajen dogon bayani akai wannan dai a cikin babu sihiri ne dukkan sihirin sihiri ne kuma akwai shi da gaske ne to yawancin waɗanda malamai ake son su yi jinyar irin su zaka samu sihiri ne ya jawo ya bani labarin wani matashi da suka yi haka da shi da wani firkinsa ba sai na faɗa ba saboda kare zai ce da shi ake yi don haka dai irin wannan yana faruwa da yawa mutum zai je ya shiga ya saya da kansa ya biya kuɗi a shigar da shi to in mutum ya yi nisa a ciki za a iya cewa ka kawo mana wanda ka fito sai a ce ka kawo mahaifiyarka sai ta hanyar sihiri a kashe mahaifiyar a sha jininta ko ka ba da mahaifinka ko ka ba da ɗanka na cikinka ko ɗan uwanka idan ka bayar to ka ziga ka zama cikakken memba wannan abin da kai na sacrifice din kai kuma sai a saka maka sai a baka gudumawar aljani guda wanda zai rika maka hidima to sai ka rinka aikin sa kace je ka bata abu kazan wani je ka kama wani je kai kaza aljani ko mun san tunda a koye yake zai iya yi kuna fahimta to su waɗannan su ne maitar da idan irin wannan ake nufi na sihiri akwai ana fahimta sannan kuma sai na ƙarshe a cikin abin da na gane daga wurin malaman addini shi ne akwai wanda zargi ne da tuhuma kawai amma ba gaskiya ba ce shi ba sihiri ne ko kuma shi bai da aini bai da kamar baka amma har kawai saboda wani ɗaya ya zarge shi ko saboda wani abokin gabanka ya faɗa ko saboda rigima a ƙauyuka irin ta iyali da iyali sai a ce gidan ruwa ne gidan mali ne sai a ta ɗora haka a ta ɗaukar alhakin mutane wanda galibi wannan shi ya fi yawa galibi na tuhuma ne da ƙarya da zargi kawai Allah kuwa ya ce ku guji abin da yake da alaka da zargi saboda da yawa cikin zargi da zato zunubi ana fahimta da kyau irin wannan su ne waɗanda ake kawo su ko bincike zai nuna cewa ba haka bane kuma a zo a yi ta bincike shi yasa zaka samu mutane sai su yi gaggawa su je su taɓa lafiyar mutum ko dukiyarta ko a kashe shi ko a masa wani abu alhali fa tusbihu ala ma fa'altum nadimi daga baya zama abin nadama a wurin Allah saboda ba mai laifi bane shi bai yi ba abu na ƙarshe shi ne abin da na ji daga alƙalai malam abubakar ya gaya min cewa an kawo masa mutane kes-kes da yawa na maye ko maye ya kama wani ya ce abin da yake yi na farko da aka kawo masa wata aka ce mayu sun kama ka ba ta motsi ba ta komi ciwo kamar rai mutu kwakwai rai kwakwai haka ko ya ce a ɗauke ta a kai ta asibiti ta ga wayayyen alƙali ke wani ne ya kama ta an abu da ta a kai ta asibiti ya ce a kai ta asibiti aka gwada ta aka samu malaria ce sai hai ko taifoid ne ya hai aka danna mata ruwa aka danna mata aka mata allura aka bata malkina ta sha tana tashi kawai ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fara bada labarin kanta me ya kawo ni nan ita bata sani ba yau sai aka je kotu ita duk bata sani ba kaga wannan ya nuna akwai mutane da yawa da tsananin zazzabi ne yasa kuke ta daukar alhakin wani kun ce mai ana fahimta ku don haka sai yace shi ana kawo mata irin wannan abu na farko shine yasa akai mutum asibiti idan asibiti suka gwada ta hanyar gan ciwo na organic illness suka samu ba shi bane aka tura shi wajen mental illness aka samu ba shi bane to shine sai a dawo sai ya zo kuma wajen malaman addini yace an kawo masa wata da irin haka aka je asibiti sai ita warke aka yi waye a juyin duniyar nan an mata allura an yi komai ta kasa warkewa sai ce a dawo da ita ana dawo da ita sai ce a kawo wanda ake zargin aka kawo shi sai ce yi alola yayi alola aka ɗauka aka kwara mata kawai sai ta miƙe ta tashi kamar ta tashi daga bacci a lokacin ta warke kaga ya zama ake kambun bakalin wanda muka yi bayani a baya kaga ya nuna kuma mutumin shi bai ma sani bai ce ya ake ni ma ban sani ba a shi ba maye bane mai ciwon kambun bakalin in mutum yana da ciwon kambun baka kuwa ku taimake shi ya samu ya warke ba dukan da za ku yi ko kuma ku zarge shi ba ana fahimta da kyau to sai abu na ƙarshe shi ne menene maganin irin wannan harkar mayu gaba ɗayanta maganinta na farko shi ne yawan abuka ka zama kana da yawan ambaton Allah duk irin wannan abu in ma akwai mayin gaskiyan a waɗanda suka ce akwai na gaske ba zai kama ka ba ka zama kana da yawan ambaton Allah da zikirori na sato da yamma waɗanda mun karantar a cikin babin al'ayi na biyu shi ne yin magani na zahiri irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda zai iya sa a ce ba zai kamu da kai ba da kuma daukan mataki na karkashi da cikin su da kuma daukan mataki na karka tsokane su balle ma su fadi bakar magana akan ka abin ya kama ka da kuma duk wanda aka ce na da irin wannan kai kokari ka guje shi sai kuma in abin ya riga ya same ka menene maganin ka na farko shine addu'a daga ka fara jin wani abin da ka ga baka gane baka roki Allah abu na biyu shine ka je asibiti tun kafin ka je wajen rukiya ka je asibiti don ta yi zazzabi ya sa don wayayyen ne rukiya an kai masa ya kance in ya ga alamar abin sai a koma a je a gwada jini a koma a duba kaza a koma wani ya ce kafarsa ta rike an kasa wani ne ya rike masa a shi fitila ce to kaga wayayyen aka je sai a fara zuwa asibiti don aka kai ma kana ji bayan ka yi addu'a sai ka je asibiti in suka kasa ganewa sai a je wajen malam mai rukiya amma malam sunna shine mataki na uku sai a bi ta hanya ta shari'a in Allah ya za a raba ta shi dan abu na karshe shine idan abun ya gagara abun ya tabbata cewa wani ya cutar to sai a je kotu a samu irin su malam Abubakar su kuma za su san me za su yi nan ba kotu bane balle ba dan me ake yi a kotu da wannan ne za mu tsaya in Allah ya so amma kafin in tashi zan so malamina Profesa Salisu Shehu ya zai albarkaci wannan zaman da kalma ɗaya ko biyu daga cikin abin da zai shiryar da mu na basiyar manya صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفضل يا شيخي مأجورا ومشكورا أهلا وسهلا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من وديان الله تبارك وتعالى أكن نئمون من صدرين وأن نسكي بيمنون دقوليون ba za mu iya ƙididdige ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala a kanmu ba daga cikin ni'imomin Allah gare mu akwai wannan wata mai albarka da Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara mana cikin masu rai kuma masu lafiya muna iya azumtar watan kuma muna iya musharaka cikin ayyuka na ibada ayyuka masu falala da ake aiwatarwa a cikin watar kamar irin waɗannan majalisoshi masu albarka na alƙur'ani mai girma Allah ya ƙara dakatar da mu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan dama da Allah ya ba mu musamman ni na samu halartar wannan majalisi mai albarka na ƙuduri aniyar zan ziyarci wannan majalisa domin da farko wato girmamawa ga ɗan uwana kuma abokina da Sheikh Doctor Barista kuma Professor insha Allah Mansur Isa Yalwa Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka hakika dalili na biyu kuma shine saboda na fa'idantu a ilmance da kuma a ruhance kuma falillahi alhamdu ala hakika na samu fa'ida saboda dama muna mutaba'ar karatuttukansa ta kafafen sadarwa mun san irin fa'idodi da gwalagwalan bayanai da yake gabatarwa a cikin tafsirinsa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsawaita rayuwarsa cikin ayyuka na alkhairi Allah ya albarkaci iliminsa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya wanzu al'ummar musulmi da musulunci su ci gaba da amfanuwa da iliminsa da rayuwarsa alal haƙiƙa malam Mansur kamar yadda aka fi cewa ku ya san da farfesa ɗin da barista ɗin da wane ne sun kasa goge malam Mansur ne to alal haqiqa wato yana cikin malamai da muke kyautata musu zato kuma muke musu fatan alkhairi akan cewa insha Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya kawaita rayuwarsu za su zama jagorori ga wannan al'umma. Waɗanda suke Allah ya ba su ilimi, ya ba su basira, ya ba su fasaha, ya ba su zalaka, sannan ya ba su mutuwa. Mutum ko kidahumi ne, in ya saurari tafsirin malam Bunsir zai fahimta. Don haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawaita masa rayuwarsa cikin ayyuka na alkhairi. Abubuwa guda biyu kawai zan yi magana. Wato abu na farko shi ne wannan salon tafsiri da Dr. Nasir yake gudanarwa shi ne salo na tafsiri da ya kamata a yi ma al'umma. Domin Al-Qur'ani Allah ya saukar da shi don a yi aiki da shi kuma a rayu da shi. Ko? A yi aiki wato shi Qur'ani tsari ne na rayuwa. Ka duba wato misali suratul Nur ko? Ka ga yadda suratul Nur take ko? Da sauran surori za ka gane cewa wannan littafi littafi ne da Allah ya saukar da shi kamar yadda ta bayani a ayoyi daban-daban don ya shiryar da ɗan adam kuma ya ɗora ɗan adam a kan turba ta rayuwa wacce take managanciyar rayuwa. Rayuwa ta mutuntaka da mutunci, rayuwa ta ɗaukaka da alfarma, ta yaye ɗan adam, ta cira shi, ta ɗaga shi daga kan mataki na rayuwa na dabbaci, ta mai da shi mutum mai alfarma, mai muruwa, mai mutunci. To dole sai an gabatar da tafsiri ta wannan salo, mutane za su fahimci Al-Qur'anin nan a yadda muka yi bayani. Wato tafsiri irin salo wanda sahabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani Abdullahi ibn Mas'ud ko ba haka ba, cewa wato suna koyon ilimi da kuma aiki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa ƙetare aya sai sun koyi yadda ake aiki da aya, don haka sun koyi ilimi da kuma aiki. Shi ne wato misali ba wai a yi tafsiri a fassara ayoyi sururu a gabatar da ƙissa mutane su ji daɗin ƙissa shi kenan, a'a, irin wannan salo na kowace aya a ɗauke ta a yi abinda wato misali a turance ake cewa wato misali analysis ko haka ba, a yi fito da wato implications na aya ɗin a rayuwa da kuma application. Ko? Implications and application. Yana wannan aya ta shafe ni a rayuwa kuma yaya za mu ɗabbaka ta a rayuwa. Wannan shi ne abin da ya kamata, kamar yadda na saurara bayan ya gama fassarar ayoyi sannan kuma zai dawo wato ya fito da fa'idoji na ayoyi. Kaga implications and application. Wannan shi ne zai fitar da mu daga cikin halin da muke ciki na yadda wato misali mutane suka fahimci addini baibai ko kuma suka yi ma addini tsokakkiyar fahimta. To don haka irin wannan salo na tafsiri ina ƙara ƙarfafa ma malam Mansur gwiwa a kan ya ɗore a kai, kada wato buri ya zama kawai wato misali abin nan shi ne a sauke Qur'ani, a'a, ai Allah tabaraka taala ce li yadabbaru ayati an saukar da shi ne dan ayi tadabburi akan ayoyin sa afala yatadabbaruna alquran Allah tabaraka taala yace kuma yana cikin fassarar alladheena aatainahum alkitaba yatluunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi Allah ya samu dace ba zan tsawaita ba abu na biyu shine na zo na tarar ana tafsiri a kan suratul yusuf kuma yadda na faɗa abin da muka saba a gargajiyance al'adance shine kawai wato a yi fassara su abin da lokacin muna matasa muna yara ba abin da muke so ba surar da muke so mu ji tafsirin ta fi suratul yusuf saboda daɗin ƙisa ko ba haka ba to amma yanzu mun ƙara fahimta yanzu muna jin daɗinta amma abinda malamai muka ji suke faɗa shi ne cewa kuma ya tabbata malam Mansur ya yi muku wannan bayani idan kana so ka samu sura a alƙur'ani da take karantar da rayuwar duniya ita ce suratul yusuf hakika ce kawai ba sura ce da take karantar da kai yaya rayuwar duniya take dan adam ne ya yake kuma in ka karanta wannan surar ka duba abin da ke gudana a duniya yanzu za ka ga cewa duniyar nan dai ita ce ita din ce tun da kuma ita ce har yanzu dan adam din nan dai wannan dan adam din shi ne dai da kuma har yanzu shi ne ba da nan halaye ba ba bin da ita ba tugu da kutungwila da kisisina da majuji da kullum-kulle da hafada da wane ne waɗannan abubuwa da yau da gobe suke fuskantar ka a rayuwa abu ne wanda shi aka Allah ya gina rayuwa a kai kuma abin da wannan sura take karantar da mu kenan ma kana hadisan yurta ko ba haka ba walakin tasdiqan lil bayt لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب كبه كبه ده هكا وتعين المثال ون السورة كما يدى بس المسير يدوه ون السلون قصرتا يكما تنفى يجينا زامو قلهم شلا يواب ألي يكسكي الله يتعلم أبو لك الشيء شيء بيان الله مال المسير yayi mana akan maita Allah ya saka masa da alkhairi wani dan tsokaci da zan yi kawai ko ƙari bayanin da zan yi a kai shi ne wato shi wannan ayin wanda kamar yadda malam Mansur ya mana bayanin hadisi ya tabbatar da shi ko ba haka ba gaskiya ne to shi modern medicine ba dole ne ya yi ku ganin jikinsa ba a gane abin da nake faɗa za ka iya samun likita musulmi ko ba haka ba shi a aƙidarsa shi musulmi ne ya yarda annabi ya faɗa ya yarda akwai don haka in aka zo aka yi awo na wato misali organic illness ko babu alama sannan aka gwada mental illness babu mental illness to likitar da yake musulmi watakila ma za ka iya samun likitan da yake kirista wanda da yake da aƙida ta addini shi zai yarda cewa wato ainihin misali akwai ainihin aje a bincika zai iya sallamawa cewa aje a bincika mai yiwuwa akwai abu mai kamar wannan amma medicine ɗinsa modern medicine ɗinsa kafiri ne bai yarda da wannan ba ina fata na fahimta kana ce an ga Boko Haram a bayani ne na aƙida domin shi modern medicine ake masa materialist medicine wanda an gina shi ne akan ƙa'ida ta scientific methodology scientific methodology kuma gabaɗaya an gina ta ne akan abin da ake kira wato ainihin misali tajurba ko ba haka ba shi ne empiricism abinda duk ba za ka iya proving ɗinsa with any of your five senses ba seeing, hearing, smelling, touching, da kuma testament, to wannan abin is a myth, is not a reality, is a myth, is not a reality. Dan haka wato ainihin misali wannan jalibin kuma yanzu shi ne yara da suke yada atheism, aqidar babu Allah. To wannan jalibin suke exploited, ina fata mun fahimta, ko suke wawantar da irin wannan bayani din, ko su nuna cewa shirme ne, kuma abin yana yaduwa tsakanin matasa musamman a jami'o'i da sauran makarantu, Allah ya kiyaye mu. To amma wajibi ne musulmi ya yi imani cewa wato misali beyond material explanation, kamar yadda kai imani shi ne al-imanu bil ghaib, duk wannan ya shiga cikin mene al-imanu bil ghaib, wajibi ne musamman kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to wajibi ne kawai ka sallama san iyakar sallamawa. Allah ya dacar da mu, Allah ya mana jagora, Allah ya kiyaye mana imanin mu da aqidar mu, Allah ya kiyaye mana malaman mu su malamin mursul, Allah ya ƙara musu basira da fasaha a rayuwa da kuma addini, Allah ya dacar da mu ga abin da yake so ya fi so a koda yaushe. صلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نقول لي أكون من دامان بك مصير باني نقول لي دين ما رأى الله إشراك على الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.